أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبرك مدسابوا وأن مركز نواجيما dan ci gaba da majlisin mu na alqur'ani wannan shine majlisi na 36 muna 13 ga watan Muharram hijira daga garin Makka zuwa Madina 1446 47 wanda ya daidai da 8 ga watan 7 a kalandar Bature 2025 idan ba a manta ba sati da ya gabata mun zo karshen ayoyi wanda suke mana bayani akan irin tanadi wanda Ubangiji ya yi wa mutanen kwarai almuttaqin a rayuwarsu ta nan duniya shine aya ta karshe wadda muka karanta lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid yau insha Allah zan mu tashi aya ta 36 kamar yanda muka saba inda kai tambaya daya ko biyu a amsa kamun a shiga cikin karatu insha Allah na'am ubangiji yake bayyana mana yake cewa wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batashan fanaqabu fil bilad hal min mahis in fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid wannan wata gaba ce wanda ubangiji ya ke bayyana mana kamar amsa ce akan abin da yawa kana na can baya bayan Allah barta mana al'ummu wanda suka gabata waye ubangiji yake bayyana mana yake cewa kullun kazzaba rusula fa haqqo wa'ida shine nan bayan ubangiji ya bayyana mana duk irin tsagerancin da kuke yi ya ku mutanen garin Makka duk irin takurawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan hana shi ya isar da sakon da aka umurce shi ya isar da shi ku sani ko kam ahlakna qablahum min qarni ka sani ya kai Muhammad da yawa daga cikin al'ummu wanda suka gabata kamun kai mun hallakar da su karnunnuka wanda suka sha daga ko karnunnuka wanda suka huce kamun kai yace wa'innan karnunnukan hum ashaddu minhum batashan sun yi wa'innan mutanen wanda kake rayuwa tare da su sun yi su karhi sun yi su kayan mulki sun yi su komai da komai yace fanaqabu fil biladi wa'innan mutanen wanda ubangiji ya hallakar ku ga kunan gidajen da gare ku dukkan su gidaje ne wanda ba su ba bainaye ba ba wanda a zo a gani ba yace wa'innan su ne wanda suka taka rawa a rayuwarsu ta duniya suka bar wa'ansu gurabu a rayuwarsu ta duniya suka gida gidaje na a zo a gani suka gina abubuwa na a zo a gani suka zo suka ammara kasa suka noma ta suka yi kaza suka yi kaza yace duk abin da suka yi ku ba ku yi ba yace halmin mahis shin lokacin da azaban mu ta zo ta kama su da kai wanda ya kare musu wannan azabar da kai wanda ya cece su da kai wanda ya shiga tsakanin su da ubangiji akan ko kan wannan azabar ta zo ta same su yace inna fi zalika la dhikra wannan labarin da ake baka ne tabbas idan an mutu za a tashi haka aka baka labarin al'ummu yanda Ubangiji ya halakar da su, kuma idan ya tashi halakar da su ba wanda ya isa ya kare musu wannan azabar, ya ce li zikira, lalle da kwai abin izina da kwai abin ambato, liman kana lahu qalbun, ga wanda yake da zuciya, zuciya wadda take hankaltatta, zuciya wadda ta san abin da ya dace da ita, aw alqasama, ko kuma ya jeho jin shi, ya tsaya ya saurara ji na basira, ya ce wa huwa shahidun, yana mai halartar abin da yake wa kanuwa ko abin da Ubangiji ya yi da al'ummu wanda suka gabata. Wannan ayoyin guda biyu idan muka tsaya muka yi lura a ƙalƙashinsu, zan mu gani ayoyi ne wanda suke karantar da mu yanda Ubangiji ya ɗora wannan rayuwa ko sunna Allah a saman doron ƙasa, shi ne da zaran ya aiko da annabi, wannan annabin mutanen shi suka yi jayayya da shi, suka ƙaryata shi, to abin da zai biyo baya shi ne azabar Ubangiji. Wannan kuma mun yi bayani can al'ummu wanda suka gabata, kusan al'umma guda 11, wanda can baya muka yi bayani ga yanda Ubangiji ya yi da su. Mun fara daga annabi Nuhu har zuwa ga annabi Musa alaihi salatu wassalam, irin yanda Ubangiji ya yi fitili da al'amarinsu sakamakon sabawa Ubangiji da suka yi. To shi ne yake bayyana mana da yawa daga cikin al'ummu wanda karnunukan sun riga sun huce kamun zawaka kau kamun a aiko ka ya kai manzo Allah. Hum ashaddu minhum batashan, in bangaren ƙarhi ne, waɗannan mutanen sun yi ku ba a gama ƙarhin Samudawa da ƙarhin Qurayshawa da ƙarhin mutanen garin Makka wanda suka kahurce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Waɗannan suna da ƙarhi, hum ashaddu minhum batashan, sun yi waɗannan mutanen da kake rayuwa da su wanda suka ƙi imani da kai sun yi su ƙarhi. Nan malaman tafsiri suka ce kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batashan, suka ce kanu aksara minhum wa ashadda quwwatan wa azarul arda wa amaruha aksara mimma amaruha, kamar yadda can Ubangiji yake bayyana mana, yake cewa waɗannan mutanen da Ubangiji ya halaka wanda yake cewa sun yi waɗannan mutanen da kake rayuwa da su ƙarhi, yace sun yi su ƙarhi, ƙarhi wanda ya amsa sunan ƙarhi, sun yi su barin wani abu mai tasiri a rayuwa ta duniya. Kalika kaga hadara ta Fir'auna, ga sunan piramid din da aka yi, har yanzu ba, har yanzu tunani ake ya akai aka dauki birgi mai ton 20 aka dora shi a sama. Kaga in ƙarhi ne ba wannan, yanzu har yanzu babu wata machine, babu wani grid da aka yi wanda zai iya daukan ton 20 ya dora shi sama, har yanzu babu. To kaga ni kwa hum ashaddu minhum batashan, ƙarhi wanda ya amsu sunan ƙarhi sun yi ku. Yace kuma wa asarul arda, yanda suka bar gurbi a saman doran ƙasa, ko kuka bar gurbi ba, ba abinda kuka yi, ba abinda kuka gina kuka bari, ba abinda kuka yi wanda ɗan baya za su zo su ce a ga abinda wa'annan suwa da suka yi a rayuwarsu ta duniya. Kaga idan ka dauka da kai wanda yayi aljanna, an bashi labarin annabin da aka aiko mai, ya bashi labarin ga abinda Ubangiji yayi tanadi a gidan aljanna, yace wannan shine dai ake cewa ayi wa Ubangiji biyayya, yace to shikenan ni ma aljanna ta zai. Yata hi yanda aka wassafa mi irin gidaje da kayan kawa da wanda za a sanya a cikin gidan aljanna da abincin a gidan aljanna da irin shibkokin da suke gidan goramun da suke gidan aljanna dukkan su yayi. Lokacin da yayi niyyar tarewa akan hanya, Ubangiji sai ya batar da shi da mutanen dukkan su aka halakar da shi. Akwai ɗaya daga cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi Allah ya bude mai ido, ya sanya shi cikin aljanna, ya fito ya bada labari. Kuma kai ma idan Ubangiji ya ga dama sai ya dangana ka, musan ba a ina bane ba, Ubangiji ya fitar da ita idanuwa ba sa gani, amma dai da kwai ta saman doron ƙasa. To ka gani wanda suka bar gurabu dan tsaba geran kawurcewa Ubangiji, sun bar wani gurbi a rayuwarsu. Baya da haka yake cewa wa amaruha aksara mimma amaruha, sun gina sun raye wannan ƙasar sama da yanda kuka raye ƙasar nan. Ku mutanen garin Makka duka gidajen nawa ne? Shi Balarabi a wannan lokacin wata hadara gare shi, bai da wata civilization wanda za a kalle shi a ce mai Balarabi yana da wani abin da za a yi koyi da shi. Shi sanya lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika wa Hirkal, ya aika mai wasiƙa na afwan Kisra, Hirkal afwan, Hirkal shine wanda ya karanci At-Taura, ya karanci Injila, yana kusa da addinin Musulunci. Shi wancan Kisra shi ba addini, babu wani, babu komai in ba bautar rana ba a tare da shi ba. Shi ne wanda ya ciccira wasiƙar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiko mai. Aka zo aka bayo manzo Allah labarin, ai an bashi, an karanta mai sakonka, ya ciccira takardar, yace to ya mazzaka mulkahu, ya ciccira mulkin shi. Kuma wallahi ya ciccira mulkin nashi.
kai tsaye bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ɗan shekaru Umar yana khalibanci sai gashi nan kisran an kare an yi warwasa da shi sai ga musulmai akan gadan sarautar shi Hirqal shine wanda da aka zo aka karanta mai gashi nan yake cewa Balarabe yanzu shine zai aika mana takarda ya ringa ce mana ya ringa mana barazana ya ce mana aslim taslim ka musulunta ka amuntu yace to wannan Balaraba a cikin al'amarin shi da kai abin kallo yace yana kyautata zan wannan Balaraba tabbas dan aike ne da hukun ubangin shi yace saboda a yanda Balaraba yake ba kowan kowa ba a wannan lokacin yace shi da kanshi hirqalin yake cewa makiyaya dabbobi su ne za su ringa mana barazana akan musulunta mu amuntu yace a tahi ayi shela a cikin kasuwanni inda kai larabawa ɗan garin su a kawo mai su a lokacin na Abu Sufyan an yi katari sun tai kasuwanci can kasar Rum aka kawo shi aka ce wane ne tawaga dukkan su larabawan suka zo wurin Hirqal yake cewa wane ne mafi kusanci da wannan mutumin wanda yake tutiye shi annabi ne Abu Sufyan ya ce ga nan kuma shine jagoran su yace to zan maka tambayoyi a cikin tambayoyin da zan maka in ka ƙaryatar da ni wayannan za su ce ƙarya ce yace wallahi tallahi an banda kiyaye mutunci kaga ba addini ba gare shi ba amma dai mutunci yace an banda kiyaye mutunci a waye gari a ce ni a matsayina na Abu Sufyan nayi ƙarya yace wallahi da hidawa manzon Allah ƙarya yace saboda in kare mutunci na kadda rayuwa yau da gobe a zo a ce ai an tseda ni gaban Hirqal nawa manzon Allah nawa Muhammad ƙarya yake yame tambayoyi akan dangantakar shi akan eh dalle wannan abin da kai wanda ya taba kira a cikin al'ummar ku yace shi annabi ne yake kwatanta yayi babu dukkan tambayoyin da me ya gaskatar da shi yace me na tambaye ka akan kaza ka ce min kaza na tambaye ka akan kaza ka ce min kaza da ya kare yace to wallahi wannan mutuma yace ko ku musulunta yace ku bi shi yace amma dai yana da yaqinin wallahi wata rana sai ya zo ya mallaki kalbashin kawuwa wannan kasar da kuka gani sai ya zo ya mallake ta a lokacin nan da kai abubuwa wanda sai ya suka wakana wanda Hirqal ya zo ya musulunta kasancewa ya kiyaye rayuwar shi bai bayyana wa mutane musulunci shi ba Allahu a'lam ya tsayankanin shi yake da shi da ubangijin shi amma dai ya tattara jama'ar shi ya yayi shela yana buƙatar hakiman shi da wazirran shi su hadu a wani wuri a wani gari wanda kowa yake koma bayan capital da suka hadu ya sanya aka gina mai wani wata sel wanda take babba ya sanya alike mai salin ya zo yake tambayar su yake cewa yanzu da annabin ƙarshen zamani wanda ku karanta a Taura da Injila aka ce muku ya zo za ku yi imani da shi suka ce a ba ma yi imani da shi ba ba ma yi imani da shi ba haka dai aka tada to shi dan ya jarraba ni ya za su yi imani da shi inda za su yi imani da shi to zai bayyana musu lalle shi yayi imani da shi dan haka kowa ya bi shi suka nuna a lokacin yana faɗi musu haka wa'ansun basu ma mai magana ba suka kama hanya za su wuce su bar mai ɗakin suka tarar da ƙofar ɗakin a liƙe sai ke cewa nayi haka ne dan in jarraba ku in gani za ku bar addinin ku akan wani idan yazo ya muku wata da'awa ko ma bayan addinin ku na kristanci ku kuma ba za ku bari ba to wannan Allahu a'lam abin da yake tsankanin shirshi da ubangijin shi to shine nan mallam ubangiji yake bayyana mana lalle wa'annan sun raye kasa sama da yanda ku kuka raye kasa a koma kan san mudawa yanda ubangiji yake ba mu labari adawa yanda ubangiji yake ba mu labari wa kanu yanhituna minal jibali biyutan aminina a can biyutan farihina jikin dutsi suke ko suke kankarar daji ko su kankare su yi gida a cikin dutsi wanda ko gida wanda yake na alfahari ba gida ba ai maka shambrin salon ai armuwar ai waye yanda kake tutiyar ka zo ka gina bila a cikin dutse suke kurkurewa su kayan su ka wayannan sune suka barwa duniya ko suka bar wani gurbi a rayuwar su ta yau da gobe shine mallam yake bayyana mana wannan gidaje na azo a gani ka zo ka kala'a har yanzu da kai gidajen ka koma garin Sham nan Siri da Jordani zaka ga da Palestine zaka ga wa'ansu gidaje ga su nan monument na da wanda yanzu an ce a gina su wallahi ba wanda yake sai gina su zaka ga gini ne iya ganin ka sune wanda suka raye kasa suka yi abu na alfahari yace amma dai wayannan mutanen naka mutanen garin Makka me suka yi a rayuwar su banda nuna tsagiranci da nuna lalle ubangiji idan ya kashe bawa ba hira a tayar da shi nuna kin ita nuna kin imani da tauhidi wanda yake na uluhiyya ibn abbas yake cewa fanaqabu fil biladi yace kaga wa'annan mutanen naqabu fil biladi hal min mahis sune wanda suka gina husun irin garurruka na azu a gani sun bar tasiri a rayuwarsu ta nan duniya yace halmin mahis lokacin da suka kauda kai bayan mun aiko musu dan aiki suka ki imani da abinda manzannin mu suka zo da shi azaban mu ta zo musu shin an samu wanda zai kare su daga azabar ubangiji da kai wanda ya musu gata wannan kuma a kowane hali ubangiji yana mana wannan tahaddin yana da riyan mu idan azabar shi ta zo ba wanda ya isa kare shi sai ya ubangiji yayi mana raskwana dukkan al'ummu wanda aka azabtar da su ba wanda azaba ta zo aka mida ta in ba mutanen annabi Yunus ba falawla kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qawma yunus lamma amanu kashafna anhum azabal khizi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin yake cewa ba wata al'umma wadda mun aiko mata azaba azaban nan ba ta same ta ba in ba mutanen annabi Yunus ba yace su ma mi yawa kana lokacin da azabar ta zo ya suka faɗi suna masu sujada suna masu imani da ubangiji duk abin da suke kuma imani na gaskiya duk abin da suke a canda na saba wa ubangiji da ƙarya ta manzo suka ce sun bari sun dawo sun dukufa akan zuci tsaya su bautawa wa Allah shi kadai kuma Allah ya yi sanin kowa abin da yake cikin zuciyar shi yace dalilin haka kashafna anhum azabal khizi fil hayatid dunya yace he muka dauke musu azaba ta tusarci azaba ta wulakanci a rayuwarsu ta nan duniya haka kuma bayan haka matta'nahum ilahin muka jiya musu dadi zuwa wani lokaci to shine idan wannan al'amarin shi sanya ubangiji yake mana kashedi ko yake mana tahaddi lokacin da muka zo gana mu nan masoyin mu Allah zai dauki ran shi muna iya yi mai wani abu ba abin da zamu iya ne kaga yake ce mana tarji'unaha in kuntum sadiqina in dai har daga sai kuke wannan masoyin ku ne wannan mai gidan ku ne a shine gatan ku shine rayuwar ku shine gimshikin rayuwar ku shine katangar ku in kun iya ku mai da mai ran in dai kuna iyawa in dai har daga sai kuke wannan mutumin yana da muhimmanci a wurin ku ko wannan mutumin da kuke bautatawa ko wannan mutumin da kuke neman tsani gunshi a gun ubangiji in har daga sai kuke ku mai domin ran shi bana yace in dai da zarar an kai bakin gungari ya zo bakin makogoro an kare lissafi Allah kiyaye mu to shine nan ubangiji yake bayyana mana fanaqabu fil biladi halbin mahis ibn qawannan qatada yake cewa fasaru fil biladi aysaru fi ma yabtaguna al arzaq wal matajir wal kabal wal makasib kathiran mimma qaftum bihi qatada ya fassara wanda aya yake cewa ai wa'annan mutanen al'ummu wanda suka gabace kaba ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi yawo a saman doron kasa sun nemi arziki a saman doron kasa abinda ku buku tara ba su sun tara shi kaga idan ana maka bayanin dukiya na mutanen da suka gabace mu a yanzu babu komi lissafin takardun banza ne ake yi kalika ka gani Abdurrahman ibn Auf bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kyauta wanda ta ba miliyar 8 a sai babaya kyauta ce wannan ya dauka ya ba matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya ba su dinare 1400 ya dauka ya ba su kyauta kaga wannan ita ake kira da dukiya mutane ne suna da raƙumma suna da shanu suna da ƙananan dabbobi ga zinariya sun tara wannan shi ake kira dukiya ka koma kan ƙaruna irin dukiyar da wa'atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulul quwwa iz qala lahu qawmuhu la tafrah inna allaha la yuhibbu al farihin ubangiji yake cewa mu muka baiwa ƙaruna dukiyar da taskar makullin taskar shi makullin mangazar shi kattani mashi karhi suke daukan wannan makullin su sanya su bude yanzu da kai wata mangaza wanda za a ce da kai katta wanda za su dauki kilanta su bude babu mangazar dukkan ta yanka dauka batta kilo daya banna tunanin da kai mangaza ko ta kera jirage bata kai kilo daya ba yake cewa dukkan su wannan taska ce wai idan an ce maka taska ba wai wai shinkafa da hatsi bane bai tarawa da shi'ir ba a'a zinariya ce zinariya wadda ta amsa sunan zinariya ita ce aka taskance a ciki a lokacin nan mutanen shi suke ce me la tafrah annabi Musa yake ce musu la tafrah yake ce me la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin kada kai kada ka ji dadi wai Allah ya baka wannan tsabageren dukiyar nan yace saboda Allah baya son irin haka baya son masu siffantuwa da irin wannan siffar za su ringa jijji da kai daga abinda Ubangiji ya ba su shine wabtawi a can mutanen shi suke cewa ai lalle innahu lazu hazzin azim banu Isra'il ganin kasancewa irin dukiyar da Ubangiji ya ba Karuna suke cewa ai ba wani wanda yake da rabo a cikin mu rabo wanda yake mai girma kamar Karuna shi dai lokacin da Ubangiji yayi fakhasafna bihi wa bidarihil ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa ma kana min almuntasirina lokacin da Ubangiji yayi kasa da shi da dukiyar tashi duka aka nitse su a cikin kasa ake ce wannan Ubangiji yake cewa ba wata tawaga na yaran shi da ƴan kazagin shi wanda za su cece shi su hutar da shi daga azabar Ubangiji kaga shine nan wannan aya ka gani ta zo halmin bahisin shin da kai wanda zai iya kare maka azaba idan Ubangiji ya aika maka da azaban nan yace fa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu ba wata tawaga wanda za ta iya taimakon shi kuma shi in ba a ma kaddara ba zai kasance daga cikin wanda za a taimaka sai aka wayi gari waɗanda suke tunanin a asbahal ladina tamannu makanahu waɗanda suke gurata su ce a ai da amma mu ne ma muka kasance Karuna sai suke cewa wai ka annallahi ya kusa rizqa liman yasha min ibadi wai ka laula ammanallahu alaina lakhasaba bina ai Allah shi ne mai yada yake yalwata arzikin shi game da wanda ya ga dama in ba dan Allah ya mana ni'ima ba mu wada mun kasance daga cikin wanda Allah zai kasa da su kaga ya tafi da dukiyar shi kaga wannan shine katada yake cewa yanda mutanen da wanda kahure na da wanda Ubangiji ya hallaka su wanda ba wani wanda ya sai musu shamaki da wannan azabar ta Ubangiji yake tabbatar mana yake cewa waɗannan su ne wanda suka yawo a duniya suka nemi dukiya suka nemi arziki suka yi kasuwa suka samu abin da suka samu yake cewa sama da yanda ku kuka yawo a saman doran kasa ina ne kuke ma zuwa ku mutanen garin Makka da kasancewa mutanen garin Makka mutane ne wanda suke ɗan kasuwa me ina ne ma kuke zuwa barantana ku samu dukiya ina ma dukiyar ma take dan ka tsaya ka bautata wa Ubangijinka ka saitu in dukiyar ce da ko wanda suka rigaye ka in sani ilimin gini ne da ko wanda suka rigaye ta in karhin ne da ko wanda suka wace ka dukkan su wannan bai musu amfani ba wanda ya zo wa Allah da zuciya wadda take tsakanka shine ya samu labarin samun rahama a gun Ubangijin shi shi sanya yake bayyana mana yake cewa halmin mahisin kamar yanda ba wani ba wata ba inda mutum ba wata matsirata wadda bawa zai tsere ya kiyaye kanshi daga azaba ta Ubangiji yake cewa inna fi zalika la zikra shi dama idan ka dauka mas'ala ta alqur'ani duk abinda ake karantar maka dan ambato dan daukan izina kada abin da yawa kana da wanda suka gabace ka ya faru da kai ko ya same ka shi sanya ake karantar da kai shi sanya yake cewa wannan ya ku masu karanta wannan sura ya ku masu karanta wannan ayoyin tabbas inna fi zalika la zikra a cikin wannan al'amarin da muke labarta muku yace tabbas da kai abin ambato da kai abin izina a cikin shi yace amma dai waye zai fahimci lalle abin ambato ne wannan al'amarin abin izina ne yake cewa liman kana lahu qalbu ga wanda yake da zuciya zuciya wadda take iya fahimta zuciya wadda take mai hankali saboda hankalin ba akai yake ba a zuciya yake wanda yake da hankalin ya fahimta so da yawa su a karanta maka shi sanya ibn al-qayyim a cikin igasatul lahfan ya kawo bayani yake cewa wannan inna fi zalika li dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-samaa huwa shahidun yace wannan shine sharadin da idan ba a same su ba bai yiwuwa ne a samu tadabburi a cikin alqur'ani shi kuma da mu qur'anin nan an sabkar maka da shi afala ya tadabbaruna alqur'ana walau kana min inda ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan katira yake cewa shin wai mutane za a zo a yi ta karanta muku alqur'ani ba za ku dau hannu ba akan alqur'ani ku yi tadabburi ba ku da ya kasance muku izina ku tsaya ku yi lura a cikin al'amuran Ubangiji da ayoyin shi yace afala ya tadabbaruna alqur'ani shin wai mutane ba za su yi tadabburi akan alqur'ani ba wannan shine abin da ake umurtan mu yake cewa to sharadin yin tadabburi da alqur'ani shine ya kasance an karanta maka ko kuma ka karanta idan ka karantan nan yace ya kasance kuma kana da zuciya wanda take fahimtar sakon ubangiji kuma au alqa sam'a ko kuma mutun ya tsaya ya zazzage kunnen shi ya saurari abin da ake faɗi mai daga sakon ubangiji kuma ya kasance lokacin da ake karanta maka wannan ayoyin ko lokacin da kake karanta wannan ayoyin ya kasance hankalinka yana halarce a inda ake karanta maka to idan aka samu wannan abubuwan guda hudu to tabbas za a samu tadabburi na alqur'ani wanda bai samu ba hakan ba to ba shi ba samun tadabburi na alqur'ani zuciyarka a can ana karanta maka alqur'ani ba kai ba samun tadabburi daga alqur'ani kuma shi kuma wannan alqur'ani ka'idar shine ya kasance a zuciyar mummuni ko game da mummuni duk lokacin da aka karanta mai wannan alqur'ani ya kasance ya tashi imanin shi ya karu da zaran kana jin an zo an karanta maka qur'ani ko an fassara maka qur'ani ka tashi ba wani abin da ka fa'idanta da shi imanin ka bai karu ba to kai bi ta imanin ka tsankanin ka da kai da ubangiji kamar yadda ubangiji yake bayyana mana kaga mummune na gaskiya sune wanda idan aka ambaci ubangiji zukatansu za su raurawa idan aka karanta musu ayoyin alqur'ani zadatuhum imanan za ta dada musu daga cikin imaninsu idan ka cika sauran sharadin din yake cewa ulaika humul mu'minuna haqqan wannan sune mummune na gaskiya shine yake bayyana mana inna fi zalika la zikra lalle wannan qur'anin da ake karanta muku labarin da ake baku na daga al'ummu wanda suka gabata da kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mutananka kamar yadda yake nahnu naqussu alayka ahsana alqasasi lima auhayna ilayka hadha alqur'ana wa in kunta min qablihi lamina alghafilin da abu ne wanda baka san shi ba yanzu aka zo aka labarta maka aka bayyana maka aka ce maka ai ga abin da ya wakana ba dan komai ba dan ya kasance Allah lashi zuciyarka abin da ya wakana da al'ummu na baya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rabin shi ma ba ai mu ba yi maka ba annabi nuhu shekara 150 yayi yana kira falabisa fi alf sanatin illa 50 ama shekara 150 yayi a cikin mutanen shi yana kiran su ku yi imani ku bautawa Allah shi kadai a cikin 150 yace ka sannan ubangiji fa akhadhum at-tufan wa hum zalimun sannan dufa ne yazo ya tahi da su dukkan abin da aka samu jirgin da aka samu jirgin duka kurum wa'ansu ne tsiraru wanda aka dauka sai dabbobin da aka dauka wayannan su ne wanda suka yi imani da annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ba dan komai ba kaga irin fafutukan kai shekara duka 13 ce kai shekara 3 kai kana boye boye kai shekara 10 ana cutar da ku ana kaza ana kaza ana kaza Allah baka nasara ka samu kai hijira ka zo aka kafa daula ya kasance ubangiji yakin ka na farko ya baka nasara yaki na biyu ya baka nasara kaga ku ai a cikin wata nasara kake ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya wakana da al'ummu wanda suka gabace ka aka halakar da su kai bai wakana da al'umman ka ba kuma aka maka namanin ma ba ma ba za a ma halakar da al'umman ka ba yana ɗaya daga cikin mu'jizar da aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa alla yuhlika ummati bi sanatin bi amin qatl ubangiji ba zai halakar da al'ummata ba ko wani hari ya samu al'ummata su mutu ko kuma wani wannan shekara ta yunwa ta zo ta samu al'ummata a mutu ko kuma ubangiji ya sabkar muku da azaba wannan abun ubangiji ya riga ya sha makance al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita azaba yake cewa ma kana Allahu mu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah da dirana ba zai azabtar da al'ummarka ba ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama madama kana cikin su kana rayuwa da su wannan shine aminci wanda al'umma gare ta kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana rayuwa da ita kuma yake cewa kuma bayan mutuwarka ba ubangijinka ba zai azabtar da al'ummarka ba madama za a samu wa'ansu in tsiraru suna yin istighfari kaga wannan labani ne aka bayo man al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaga abinda yawa kana da al'ummun baya ka dau hannu mu dau hannu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lalla shine game da zuciyarka kuma ka san lalle abinda yawa kana da su kai bai wa kanu da kai ba kuma ka karantar da al'ummarka su ma idan suka yi abinda wa'incan suka yi azaba ubangiji ba a nesa take ba kamar yadda kowanne annabi yazo yake bayyana wa baqan mulutin minkum bi ma'idin
ala inna samuda kafaru rabbuhum ala bu'dan li samudin kowani annabi idan yazo sai ya musu tsokaciya da annabin da ya gabace shi wa wancan fa ga abin da yawa ga abin da ubangiji yayi da su wa'innan al'ummuhu ba anisa ba suke ba mutanen annabi wannan shuaibu yake ce musu ha annabi ludin nan ba anisa ba yake ba gashi tan sadumuwa ga wurin tan guna gani ba ubangiji yake yi su ha yayi ruwa wa mutarna alaihim mataran fa sa'a matarul munzalina wannan ruwan ba dan koyi ba dan ya kasance galgadi ne ga masu fadakarwa galgadi ne ga masu daukan hannu yace muka musu hakan kenan ku na baya idan kun zo ku dauki izina shine yake bayyana mana lalle al'amarin ubangiji inna fi zalika la dhikra lalle duk abinda ubangiji ya labarta mana mun halakar da al'ummu sakamakon sun karyata manzannu mun halakar da su sakamakon sun yi kaza sun yi kaza yake cewa la dhikra liman kana lahu qalbun wannan ambato ne ko abin izina ne ko abin daukan hannu ne ga wanda yake da zuciya zuciya wanda take mai hankali zuciya wanda take kiyaye al'amurka yace wa au alqasama ko kuma yaje hujin shi abinda larabawa suke cewa idan suka ce fulanun alqasama wai wane yaje hujin shi suna nihin wani ya tsaya ya huskanci wanda yake mai magana ya bada dukkan hankalin shi ya saurari abinda yake wada saurare na hankali na basira shine aw alqa sam'a wannan mutumin ya tsaya yayi saurare saurare na basira yace wa huwa shahidun kuma wannan mutumin yana mai halarta duk abinda ubangiji yake bayyanawa idan muka koma zan mu gani malamai suna mana bayani akan alqalbus salima zuciya tana kasuwa kashi biyu da kai zuciyar da zuciya ce wanda take tsarkakakka wanda duk sakon da yazo za ta amshe shi da hannu biyu da kai zuciyar da in shekara 1000 za yi ana aika mata sako wallahi ba za ta taba fahimce shi ba ka koma suratul an'am ubangiji yana bayyana mana irin wannan zuciyar kuma ka koma cikin suratu cikin wannan suratul shu'ara ubangiji shi ma yana mana bayani akan alqalbus salim shi ne yake bayyana mana a can hikaya ta wannan yace cewa wala tuhzini yawma yub'asuna يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم اتكن شعراء yake cewa ya ubangiji kadda ka tozartar da ni kadda ka bakanta mini ranar da zaka tayar da mutane alhuzn shine mutun ya bakanta maka ya maka ba daidai ba ya ubangiji ka sanya ina daga cikin wanda han da za a tayar da mutane ya kasance ina ɗaya daga cikin wanda za su samu rabo a gobe kiyama yake cewa yau malayin fa'amalun wala banuna ranar da za a tayar da kowa da kowa wannan duke da kaskanci wannan gidajen da kake ginawa wannan abubuwan da kake taboyewa yace wallahi ba za su taba ka gata ba a gobe kiyaman nan ba da zaran an cewa na an dauke ran duk abin da ka san naka ne ka mallaka ya tashi daga sunanka ya koma sunan magada ka mure baka mure ba yanzu sunan magada yake in Allah ya sa kana da wa'ansu guntayen bashi shika in magadan nan suka ce sun ki bisu biya kai da ubangijinka ka danne dukewa ne kai kaza kai kaza Allah ya dauki ran shi wallahi hisabi a wurinka in Allah ya hada ka da yaran da ka tarbiyantar da su Allah ya taimake ka tarbiya mai kyau to tabbas wannan za su yi fafutuka akan su biya maka abin da yake kanka kuma wannan abin da yake wa kanuwa a yanzu yau da gobe shine zaka gani yau an ce wani alhaji wani ya hadi ya mutu bai tsaya ya ba ba tarbiya ya ba diyan shi tarbiya wanda take ingantatta ba abin da yahi muhimmanci a wurin shi shine cin kasuwannin shi da tattara dukiyar nan da matan shi yara an sake su yana haduwa wane muna da bashin kaza ba ma biya ba wannan can kai da shi ba mu sani ba ba takarda ga aminin shi ya kawo an kawo takardan ma za su ci a hidin mu tai kotu me jima ba ake bada labari ba shekara 1 ko 2 wanda aka tafi kotun ga takardu fa aminin baban nasu ya zo ya ce ga dukiya ne ina abin wane yace ba ya yi ba yace tunda da koi dukiya dauka a bashi kayan shi inda babu ne wannan yana iya cewa an yayi magada kowa ya dauko daga dukiya a kasa kowa gulgudun percentage din shi abinda zai samu a kasa a bawa mai wanda ake bi bashi ma'ahin ku ya samu hutu a cikin kabarin shi kasancewar madama mawa da bashi a cikin kabari to bashi ba samu hutu kika ce ba wanda zai bada aka kada aka raya sai dan karamin daga cikin diyan shi yace nawa ne duke yace a dauka daga duke shi a bada ka amince yace na amince zo ayi takarda aka yi takarda
a lokacin nan da kai wani wanda yana da hali a nan azamni yana kallon abin da yake wa kanuwa yana daukan izina ka san shi ubangiji in ya tashi lakana maka darasi sai ya kawo aya a gaban ka ya tabbatar maka kai ma idan Allah maka cika wai irin wannan halin biyanka za su shiga a lokacin da wannan abin ya girmame shi dukkan taron diyan nan bashin da ake bin ma'ayinku in aka kakkasa ba wani abu ne ya za dauka daga dukiyoyinku ba karamin kanan ku zai ce a dauka abada ana ƙari takarda yace ya mai shari'a ni ba wannan shari'a ta kawo ni ba ni ga shari'ar da ta kawo ni amma dai na shiga cikin wannan shari'a na ba wa yaron nan linkin ukun abin da ya bada na daga dukiyar shi kuma ga diya na nan yazo ya zabi wanda yake so a aura shi yace ba yaro wanda ya mamu ahin shi gata yace kamar wannan yaro yace mu ma kuma mu mata mu na biyarwa baya ka gani da zaran an ce Allah dauki ranka abu hudu ne zasu bibiye ka a shirya ka a kai ka abin ne ka shine tajhizul mayyit wa takfinihi wa dafnihi sannan kuma a zo a dafaza wasiyya duk da wani daga cikin malumai suka ce harko abin da za a yi wasiyya za a leka idan an leka wasiyya an ce a ba wani wani abu daga cikin ka san dukiya in dai bai huce ɗaya cikin uku ba za a dauka a bashi in yayi wasiyya bayan wasiyya a zo a shirya shi a kai abin ne sannan a zo a raba gado duk abin da ka san ka mallaka ya koma ba naka ba ya tashi daga zuciyar magada ya tashi ya koma hannun magada shine yake cewa wannan ranar da za ubangiji zaka tayar da ni rana ce wadda dukiya da diya ba sa amfani abinda kuma yake ƙara tabbatar maka diyan ba za su maka amfani a wannan lokacin ba shine yake tabbatar maka yau mai firul mar'u min abihi wa ummin akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi ranan nan daga an tashi kowa ta kanshi yake dan uwa ya kobo ya tsere wa dan uwa da ya tsere wa ma'ahin shi mata ta tsere wa mijinta miji ya tsere wa matar shi saboda kowa baya son haduwa da kowa kan wani ya tambaye wani ya mai gata ya mai rana a wannan rana shine a wani hali bawa zai zo ya nema ya ringa neman ɗan uwan shi ne mu ahin shi ne mu matar shi ne mu diyan shi shine lokacin da aka meka mai littafin shi ta hannun shi na dama zai ringa ha'u muqra'u kitabiya ku zo ku karanta littafin na ku zo ku karanta littafin na a lokacin ne yana da namani yana da garanti a lokacin nan zai ringa neman baban shi ya nemi mu ahin shi ya nemi kowa da kowa ɗan uwa ku zo an ba da littafin na da hannu na dama ku zo ku karanta littafin na ku zo ku karanta littafin na girman na abubuwa ranan nan ba za su ma bawa anhwani ba dukiyar da ka sha shekara 50 kana ta nema ba za ta maka anhwani ba a wannan ranan ba diyan da kake nema kutke ka musu abu na alfahari ka tanada musu ka musu kaza baka tarbiyantar da su ba za su maka anhwani ba yaron da zai maka anhwani shine yaron da ka tarbiyantar da shi akan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana kwance a cikin kabarinka sadaka ce jariya a gare ka duk abin da ya maka kuma zai kasance washe gari gobe kiyama idan ka tashi zaka ga tilin lada ka ringa cewa ubangiji wai shi wancan ladan an ce na wani a ina na same shi ubangiji zai ce istighfarin da danka yake maka ne a rayuwar shi ta nan duniya shi sanya ba karaman ni'ima bace ba ka dukufa wurin gina danka bangaren tarbiyya ba gina shi bangaren rayuwa ba wannan gina shi bangaren tarbiyya shine zaka more shi a rayuwarka ta nan duniya ka more shi a rayuwarka ta gobe kiyama a rayuwarka ta nan duniya duk wata fafutuka da kake yi zai dauke maka ya san mutuncin ka ya san girman ka ya san haƙƙin ka a wurin shi to in baka karantar da shi ba in baka sa shi akan hanya ba yana kallon ka kana wahala sai dai ya kauda kai kai magana ya ce maka okay abinda kuma shari'a ta haramta to kaga ka more shi a duniya ka more shi a gobe kiyama shine yawma la yanfa'u malun wala banun yace illa man atallaha biqalbin salim sai wanda yazo wa ubangiji da zuciya wadda take sarkakakka zuciya wadda take mai aminci shi sanya malumai suke cewa alqalbu salim alqalbu alladhi salima min shubahatil kufri wan nifaq wal ibtida ita ce zuciyar da ta amuntu daga kafirci daga munahunci daga kirkire-kirkire abinda babu shi a cikin addini wani yanzu ya sanya shi a cikin addini ya ce ai ya tarar da iyaye da kakanni suna yin shi ba akan haka zai wannan ita ce zuciya wadda take tsarkakakka suke cewa wa man salima min shahawatir zai'i wad dalali kazzigi wad dalali kuma da wanda ya amuntu da dukkan wa'ansu shahawa bin san zuciya na daga kangarewa ko kuma bata shi sanya wa ansu daga cikin malumai suke cewa alqalbus salim yace huwa alladhi salima li ubudiyyati rabbih ita ce zuciyar da ta amuntu dan bautatawa ubangijin ta shi kadai wamtasala wastaslama li amrihi yayi koyi kuma ya amuntu ko ya meka wuya ga al'amarin da duk umurnin da ubangiji ya mai yace wai ba wai dan dan tilasta shi ba yana so kuma yana mai tsoro yana mai gurata abinda ko kaunatar da abinda yake hannun ubangiji shi san yayi ubangiji yake bayyana ruwa rabbukum tadarruan wa khufya innahu la yuhibbu almu'tadina wa an kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada in shi san yayi ubangiji ta yake bayyana mana balaman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbihi wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanuna kaga wanda ya meka wuya ya meka huskar shi zuwa ga ubangiji ya amuntu ya nesantar da kanshi da dukkan wata sha'awa ko kuma duk wani abu wanda yake na bata yake cewa kuma yana mai kyautatawa yana mai aiki yanda aka umurce shi yace to tabbas yana da ladan shi ko sakamakon shi a gun ubangiji babu tsoro a tare da shi lokacin da zai bar rayuwar shi ta nan duniya kuma babu bakin ciki na daga abin da ya bari a rayuwar shi ta nan duniya shi sanya bukan kare da lokacin namu ya kai hadisi daya wanda hadisi ne wanda yake cikin arba'un nawawiyya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana wannan hadisi ne wanda muttafaqun alaihi yake cewa ala wa inna fil jasadi mudda yace ku saurara a cikin gaggan jikin dan adam kowa da kowa da kuma wata tsoka wannan tsoka idza salahat salahal jasadu kullu idan wannan tsoka ta gyaru ta kasance qalbun salim to dukkan gangar jiki ta gyara yace wa idza fasadat idan kuma wannan tsokar ta riga ta lalace yace fasadat jasadu kulluhu dukkan gangar jiki ta riga ta lalace ala wa hiya alqalbu saurara wannan tsokar ba komai bane ba illa zaciya wannan mun yi bayani akan ko bayanin namu akan alqalbus salim zuciyar da take iya daukan sako na ubangijinta bayani ne wanda yake da tsawo insha Allah sati mai zawa idan mun zo sai mu dora akan shi abin da mun karanta dai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abin da kuma iya ba Allah ya iya mana ɗan uwa da amanna arziki da suke fara adda muna fatan kowa Allah biya bukatunsu ya sanya albarka a ciki marasa lahiyarmu da ke gida da ke likita muna fatan kowa Allah koro musu manzon sauki ya sanya abinda suke shugayi da shi kafara ne a gare su muna tawassali ga wannan zama da muka yi duka abinda rai ta kudurce na alkhairi Allah ya tabbatar mata da shi abinda yake sharri ne game da rayuwarmu game da addininmu game da iyallanmu muna fatan ubangiji ya baddala mana shi da mushi alkhairi a rayuwarmu ya gadar mana da dukkan alkhairai ya mana albarka ya ma zuriyar mu albarka ya yi wa abin da ya arzuta mu da shi na daga dukiya na daga ilimi albarka ya ma sauran kwanukan mu albarka mamatan mu wanda suka rigaya mu gidan gaskiya muna fatan ubangiji ya jikan su ya rahamshar da su kuma ya sanya aljanna ita ce makomin su allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid subhanakallahumma الحمد لله رب العالمين لا اله الا انت نستغفرك ونتوب